Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 15 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci 19:25. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A birnin kuma za a saurare mu ne ta Alfa Radio, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je martanin shugaban kwamiti na wato watsa labaru kenan a Majalisar Wakilan Najeriya akan aniyar gwamnatin Amurka na daukar matakan korar 'yan kasashen waje wanda suka wuce lokacin da aka kayyade musu na shiga Amurka. Akan haka ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya ce za a magance yadda 'yan Afirka suke kutsawa a kasashen waje suna shiga cikin matsaloli? Lambar mu ita ce 202-205-6555. Bayan haka shugaban kungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna Sheikh Abdullahi Balalau tare da wato Kabiru Muhammad Haruna Gombe, wanda aka fi sani da Kabiru Gombe, sun kawo mana ziyara a nan Washington, kuma za ku ji dalilin ziyarar tasu. Ali Mustafa Sakkwato kuma zai shigo mana da labaran wasanni, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Wata mummunar gobara ta tashi a babbar shahararriyar majami'an nan ta birnin Paris Notre Dame Cathedral wadda ta yi barna sosai. Hotunan bidiyo da ake watsawa ta kafafen yaɗa labarai sun nuna yadda majami'ar ke ci gaba da ƙonewa tun daga daren jiya zuwa safiyar yau Litinin din nan, inda ake ganin wuta na ta ci daga saman rufin ginin. Mai magana da yawun majami'ar Andre Pinot ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa baki ɗaya wato katakwayen da aka yi amfani da su a ginin sun kama da wuta, kuma da alama baki ɗayansu sun ƙone. 'Yan kwana-kwana sun yi amfani da mesar ruwa domin ƙoƙarin shawo kan gobarar. 'Yan sandan Faransa sun ce ba a samu asarar rayuka ba, sai dai babu tabbacin idan wani ya samu rauni a sanadiyar gobarar. Hukumomin ƙasar Kamar sun tsare waɗansu 'yan Najeriya guda 30 da suka ƙetara kan iyakar ranar Asabar bisa tunanin suna da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram. 'Yan sanda sun ce gungun mutanen waɗanda galibi mata ne da 'yan ƙananan yara ba su nemi izinin ƙetara kan iyakar ba, ba su kuma wato ba su da katunan shaida tantancewa, yayin da suka kasa amsa tambayoyin da aka yi musu. Jami'an tsaron kasar Kamaru sun ce sun hango motar safa da ke ɗauke da mutanen da aka tsare ne yayin da suke ƙetare kan iyakar daga gamborin Gala, inda ƙungiyar Boko Haram take da ƙarfi a lokutan baya. 'Yan sanda a Maru sun ce suna gudanar da bincike domin tantance mutanen da kuma sanin dalilansu na shiga ƙasar ta Kamaru. Kawo yanzu hukumomin Najeriya ba su mai da martani dangane da tsare mutanen ba. 'Yar Majalisar Wakilan Amurka Ilhan Umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta 'yan kwayankin nan tun da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kafe wani hoton bidiyonta tana wasu kalamai kan harin ta'addancin da aka kai Amurka ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001. A wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Lahadi, Umar ta ce yawancin barazanar da take fuskanta ana alakanta ta da bidiyon da Trump ya kafe ne. Haka kuma ta bayyana cewa yawan tashin hankalin da ake samu da kuma kyama daga masu ra'ayin mazanjiya a Amurka da sauran duniya, tana cewa ba za mu ci gaba da watsi da cewa Trump ne yake ingiza su ba. Da safiyar jiya Lahadi, White House ta musanta cewa Trump ne yake ingiza tashin hankali da kuma kin jinin musulmai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Harkokin tattalin arziki da jiya Lahadi, Ivanka Trump ta sauka a birnin Habasha Addis Ababa domin taron kolin shigar mata cikin wato harkokin tattalin arziki da kuma samun musu da ayyukan yi. Da shugaba Donald Trump kuma babbar mai bashi shawara ta kai ziyara shagon gahawa da kuma masakar atamfa a Addis Ababa. Ta kai wannan ziyara ne domin ta karfafa wani shiri da zai lashe dala miliyan 50 da mahaifinta ya kafa a watan Fabrairu, wanda ake nufin karfafa aiki ga mata a kasashe masu tasowa.
We believe that investing in women is smart development policy and it's smart business. It's also in our security.
Tace mun imanin karfafa mata abu ne mai kyau ga ci gaba, kuma yana da kyau ga kasuwanci, haka kuma yana daga cikin tsarin tsaranmu, saboda idan aka karfafa mata, hakan kan taimaka wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, kuma mun ga hakan yana faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Ivanka Trump dai za ta gana da shugaban kasar Habasha Sahle Work Zewde da Prime Minister Abiy Ahmed kafin ta nufi kasar Ivory Coast, inda za ta halarci wani taro kan damar tattalin arziki ga matan Afirka ta Yamma. Haka kuma an shirya cewa Ivanka za ta halarci taron kolin babban bankin duniya. Daga ƙarshe, waɗanda suka haɗa zanga-zanga a Sudan sun nemi magoya bayansu da su hallara gaban hedikwatar sojoji a Khartoum yau Litinin, saboda abin da suka ce ana ƙoƙarin dakatar da su daga zaman dirshan ɗin da suka kwashe kwanaki suna yi a wajen. Haka kuma masu hada hadarar wato masu zanga-zanga sun kira ga sojoji da su miƙa mulki ga farar hula cikin gaggawa, bayan da suka yi juyin mulkin da ya haɓar da shugaba Umar al-Bashir a makon da ya gabata.
Labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu faro da wannan hira. Dazun nan ne shugaban kungiyar Jama'atu Izalatun Bid'a wa Ikamatu Sunna Sheikh Abdullahi Balalau tare da Kabiru Muhammad Haruna Gombe, da aka fi sani da Kabiru Gombe, suka kawo mana ziyara a ɗakin watsa shirye-shiryen mu a nan Washington DC. A tattaunawa su da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande, Sheikh Balalau ya yi masa bayanin dalilin wannan ziyara zuwa Amurka, kuma ya ga yanda hirar tasu ta tafi. To ina jin muna da tangardan na'ura, don haka nan ba dadewa ba za mu kawo muku wannan tattaunawar da muka yi, ko kuma Yusuf Aliyu Harande ya yi da wato bakin namu da suka hada da shugaban kungiyar wato Izalatu Bid'a wa Ikamatu Sunna Sheikh Abdullahi Balalau tare da Kabiru Gombe.
Makasudin wannan ziyara, ziyara ce ta sadar da zumunci ga ƴan uwanmu mazauna wato kasan Amurka, musamman akwai kungiya mai suna Ibadur Rahman, wanda kungiya ce da take da alaka kai tsaye da kungiyar mutar Jama'atu Izalatu Bid'a wa Ikamatu Sunna. Domin duk kungiyoyin Ahlus Sunna inda suke, muna da alakoki, musamman ma masu magana da Hausa wanda suka fito daga kasashen mu na Najeriya, suka fito daga kasar Ghana, kasar Niger da sauran kasashen West Africa. Muna da alakoki da dama, don haka wannan ziyara sun jima suna neman mu kawo musu ziyara domin mu tattauna yaya suke da'awa a nan kasar Amerika, yaya muke da'awa a Najeriya da sauran kasashe na West Africa. Sun sha zuwa tarurrukan mu, musamman ma kamar shekara ɗaya ko biyu da suka wuce mun ziyarci Europe, wanda mun je wurin kungiyar Sautu Sunna, nan ma mun ga yadda suke ci gaba, kuma alhamdulillahi mun tattauna tare da su. Wannan yasa su ma ƴan uwana nan Amerika suka nemi lalle mu kawo irin wannan ziyara, don ganin irin yadda suke da wato da'awar su da ci gaba da kuma irin ƴanci da suke da shi a wannan ƙasa ta Amerika. Wannan shine makasudin shigowarmu.
To ana iya cewa kenan wannan ziyara ta ku babu wata alaka da take da shi da ainihin ita gwamnatin ƙasar Amurka kenan?
Babu wani alaka da gwamnatin ƙasar Amurka, sai dai kawai alaka ziyara ce ga ƴan uwanmu musulmai Ahlus Sunna mazauna ƙasar Amurka.
To kayi maganar dangantaka da ke tsakanin kungiyar Izala da kuma kungiyoyi da suke a kasashen duniya. To bari mu koma gida Najeriya mu duba yanda alaka take, ko kuma duba dangantaka aita wannan kungiya ta Izala, wanda kusan za a iya cewa ɗan shekarun baya an ta samun kai komo, za a ce akwai bangaren Izala Jos, akwai Izala Kaduna. Ta yaya kake ganin za a iya dinke wannan matsala da take ciki a wannan kungiya ta Izala, kuma gashi kuna kokarin kyautata dangantakar ku da sauran kungiyoyi da suke a kasashen duniya?
Alhamdulillahi, duk wanda ke bibiyan abubuwa a baya ya san kamar shekaru 20 da wani abu kungiyar Izala ta samu matsaloli na rabuwa, amma tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya kawo mu kan wannan karaga na shugabanci, an samu haɗin kan kungiyar, an tafi tare. Duk da cewa bayan ɗan lokaci kankani an sake samun damuwa, amma damuwar bai kai na baya ba, domin a baya irin wannan damuwa da aka samu damuwa ce da ko dan uwa ya gamu da dan uwansa babu ko sallama tsakani, bayan babu sallama ba a kowace irin mu'amala. Amma da Allah madaukakin sarki yasa aka zo aka zauna aka samu fahimtar haduwa, an rage a kashi 100, an samu kaman kashi 70 ko fiye da haka, domin duk abin da aka ce an dauki lokaci ana rabe. To in aka dawo haduwan dole sai an bi shi a hankali, an tafi yadda ya kamata, kuma yanzu sai mu ce alhamdulillahi babu yadda za a yi a ce tsakanin kungiyoyin Izala guda biyu da ake ganin su akwai gaba da kiyayya da ainihin wato cin mutuncin zura babu shi wannan an samu ci gaba kwarai kwarai da gaske kuma dan abin da ya rige dama ba za a rasa ba koda ya ake dole sai an samu irin wannan ƴan matsaloli saboda haka ina ganin wannan ba damuwa bane Allah mu daukakin sarki ya shigo ciki kuma zai kara shigowa ciki ya kara gyara sauran abin da ya rige
to madalla Sheikh Balalau kenan a hirarsa da Yusuf Ali Haradde za kuma ji ci gaban hirar a shirye-shiryen mu nan gaba akan batutuwa da daman da suka tabo a cikin wannan hirar shugaban kwamitin labaru a majalisar wakilan Najeriya Abdulrazak Namdar ya maida martani akan aniyar gwamnatin Amurka na daukar matakin korar ƴan kasashen waje wanda suka wuce lokacin da aka kayyade musu na shiga Amurka wannan matakin da ya auna kasashen Afirka da dama ciki har da kasar wato tarayyar Najeriya kenan ga hirarsa da Adam Nasiru Adamu Elhikaya
ina tare da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan Najeriya Abdulrazak Namdar me za ku ce kan wannan tunani da gwamnatin shugaba Trump take kan waɗannan kasashe
a Afirka din nan mun fi kowace kasa yawan jama'a muna da mutane kusan miliyan 200 inda kaje zaka tar akwai ƴan Najeriya ciki ba daidai bane a ce kana da Najeriya ka je wani kasa lokacin da aka baka aka dibo maka ka zama a sanda a America ya kare ka ce kai zaka ci gaba da zama to wannan zaka kawo mana matsala tsakanin mu da America ko da kowane iri kasa ba ba daidai bane ka je ko kasuwanci makaranta ko wani harkan ka in lokaci ya kare ka sake neman visa a zaman to mutum ne wanda zaka zanna akan doka ta yadda da zaman ka a wannan kasa
cikin ma tsarin da ita gwamnatin Trump ke tunani watakila ta ma rage tsawon irin wannan visa ko kuma ma visa ta zama mai matukar wahala gashi yanzu ma dama ya neman bizan zuwa America yake walle ya ce an fara ma aiwatar da wannan sabon tsari
sabon gwamnatin Buhari shugabannin kasashen waje sun yadda da shi don haka mu kuma za mu yi magana da America dan Allah a bar mu a yadda muke mu za mu magana da mutanen mu so ba su wannan visa tunda duk mutum ne zai je yi harka na inganci wanda ba zai saba dokar wani kasa ba da dan Allah a bashi wannan visa muna kan tattaunawa da su kuma mun tabbata mu a majalisa za mu ba hannun zartaswa wannan haɗin kai a samu ma ƴan Najeriya su zanna mai kyau kuma a bar su amma akan wannan aikin da za su yi da mai inganci.
Ya za ka kwatanta yanayin irin hulɗar Najeriya da Amurka don watakila wasu za su ce su Amerika ta je ta ɗau wannan matakin mana sai mai ai Najeriya ma ƙasa ce mai ƴanci da irin wannan tunanin me za ka ce wa masu irin wannan tunanin.
Gaskiyar maganar shi ne da Amerika da duk manyan kasashe ba yadda za a yi muna zaman sabon shugaba zai sake ɗaukan wa'adinsa na shekara hudu zai so ne aiki wanda zai kawo ci gaban kasar nan in abun da Amerika suke yi ba zai saba da dokar Najeriya ba mu ba za mu yadda mu samu matsala da su ba
abun da yasa nake ma wannan tambayar watakila wasu daga cikin masu sauraron mu labarin Amerika kawai suke ji kai ka ji Amerika din nan yana gaba ma sau ɗaya ba ko sau biyu ya Amerika ya dokokinta suke ne ga wanda bai fahimci Amerika ba
na je Amerika ya kai na je Washington DC na je kuma Chicago na je ayyuka ne na majalisa ɗaya ma mun je ne abun da ya kai mu a matsayin na dan Pan African Parliament dan majalisar Africa duk mun je kuma in ka je Amerika abu ne wanda kana so ka kai ma ka bi dokokinta ka san mu problem da muke face na kasan nan ka tawo daga Najeriya sai aka maka wani kallo kai daga dan Najeriya ne da yi wakila a ganka kaman zaka yi abu da ba daidai ba to amma alhamdulillah abubuwa ta canzu wannan gwamnati ta sa ana ganin ɗan Najeriya da daraja na zaje kasashen waje da yawa kuma ana ganin mu da daraja
to madalla a gaida Nasiru Adamu Elhikaya tare da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan Najeriya Abdulrazak Namdar to waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 4 ne da minti 44 na rana a nan Washington lokaci yayi da za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ta wace hanya ce za a bi a magance yanda ƴan kasashen Afirka suke kutsawa a kasashen waje wato suna shiga cikin matsaloli wanda ke iya jefa su cikin wata babban matsala lambar mu ita ce 2025 2025 6555 sai a gyara zama domin a kira mu a bayyana mana ra'ayi
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 26255. Amma kada ku manta, sai kun saka alama ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alama ƙari 1202 205 2655.
To mun samu kiran farko daga jihar Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalam.
Ina magana da babawa mai agogo ne na tingarin gita ta, ina magana ne a tingarin gita ta Panda Development Area Nasarawa State.
To muna saurin ka malam babawo.
Wato ni dai a iya fahimta na, ya kamata a ce kamar irin tsaron da ake yi shekarun da suka gabata, yana da kyau a ce ya kasance ana dan bincike, saboda kaga wani zai iya shigowa ba tare da irin takardar visa ba. So yana iya da kyau hukuma annan na da su yi bincike, saboda ta wannan hanyoyin ne ake dan shigo mana da wasu wanda bai dace ba.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu doki kira ta gaba daga jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalam wa rahmatullah.
Umma Malam Ali da dogon ji a cikin jamhuriyar Niger.
To Malam Ali, duniya na sararin ka.
To abinda an ra'ayi na bisa kamar waɗanda da zuwa kamar Tirani, Fesco, kaka gida cikin ƙasashen Amerika. Kuna sun tura tsari gare su kai na 'yan wa'adin da sun ka baka. Sun kake ka zamana ƙasar wani ya ƙare ka yi an ka dawo gida ka zamana. Kina shi da ƙasashen makawa ta ko gani ana ganin hoton. Kina ka ɗauki biza kin bakin wa'adin da kamata ka yi ka komo gida. Na gode mu da Amerika. Ina ma.
To mun gode kwarai da gaskiya. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne daga Yobe?
Yabo zan ne daga Yobe.
Wane ne?
Ɗayibuwan zan ne daga Yobe.
To Malam Ɗayibuwan zan, duniya na sarin ka.
To alhamdulillah, yau na yi gurin cikin yau sabu na
samun. Muma mun gode. Allah sarki.
Allah sa ka daga. Amma ina roƙon alfarma guda ɗaya zan nuna yin zan yi. Yau ina so da Allah gaban ƙasa na je, gaban ƙasa mu Muhammadu Buhari yana cewa an ƙara kuɗi mai cewa Allah dan Allah ba ce maka kar ƙara kuɗin mana, an ƙara kuɗin mana talaka ka ƙara ba su.
To mun gode Malam Ɗaibu dan wazam. Bari abin nan ko da yake ba maudu'in mu kenan a yau ba, bari mu je jihar Jigawa mu dauki kira daga Jigawa. Ne ne a Jigawa?
Assalamu alaikum. Abdulkarim ne daga Jigawa.
To Malam Abdulkarim, bismillah.
Yawwa, amma me ake fada domin ban ji ba?
To muna yanda ƴan Afirka ke kutsawa a kasashen waje, musamman kasashen Turawa, suna zuwa suna wuce lokacin da ya kamata su zauna, sannan kuma suna shiga cikin matsaloli. Ta wace hanya ce za mu iya bi a magance wannan al'amari? Yau wannan shine maudu'in.
To ya kamata waɗanda suka bar ƙasarsu ko ciki ma ya sa su dawo ƙasarsu su zauna. Yawwa, abin da ya kamata saboda mutane su dawo inda suke nufin Allah ne. Idan Allah ya ma arziki za ka same su. Idan arziki ka tafi nema, to ka dawo ƙasar ku ka bar shi ma a gida.
To mun gode. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne a Taraba?
Isma'ila ne daga Taraba.
To Malam Isma'ila, duniya na sararin ka.
Dangane da
da alaman layin Malam Isma'ila ya goce, shi yasa bari mu je jihar Bauchi. Wane ne daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, duniya na sararin ka.
To a gaskiya dai fitan nan idan ba ya zama dole ba, bai kamata a ce mutane suna zuwa waje ce rani ba. Yana da kyau su zauna a gida a kama sana'o'i da kuma ayyuka. Ita kuma gwamnati ta yi kokari ta taimaka ma waɗannan mutane, ta tallafa musu domin su zauna a gida su samu sana'ar yi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
To mun gode kwarai da gaske.
A jihar Bauchi.
Bari mu je Zaria. Wane ne a Zaria?
Sunana Usman Tamimu, mai redio da TV Buban Dodo Zaria, Kaduna State, tarayyar Najeriya.
To muna sauraren ka Malam Usman Tamimu.
To alhamdulillah, kaman yanda aka yi shimfiɗa kan wannan maudu'i namu game da ƴan ƙasashen mu na bukatar cewa na kantuwa a wurare daban-daban. To ni shawara na, misali idan aka yi ai bakunta gaskiya ne ba, inda ba a bakunta to a yi abin a cikin ka'ida. kuma su waɗanda su canu bakunta ko su wurare gudun wulakanci su zama mutane na gargari su zama wakilan ƙasashensu kamar yadda za a can baya kamar mu 'yan Najeriya mutum wurare ana kyamanmu to amma taimakon Allah yanzu ka ga mun fara gyara al'amura tare da taimakon gwamnatinmu muna zama na gargari to idan muka dogare akan haka.
To mun gode ƙwarai da gaske, bari mu je Taraba. Mun sake koma Taraba. Wani ne a Taraba?
Kana magana da Dr. Balaro ne, mai magani Jalingo, headquarter Taraba.
To Dr. Bala, duniya ta saurinka.
Sai dai matsalar da za a samu ban san mabutin da ake ciki ba ne.
To Dr. Bala, abinda muke maudu'in mu a yau. Maduyi a yau shi ne bari mu je jihar Katsina kamar wani ne da Katsina.
Salamu
alaikum. Salam daga malam na Katsina. Ina sunan ka?
Baban gida Abubakar Wagi ne.
Malam Ibrahim mai wanke hula ne? Daga jihar Neja. To bismillah.
To masha Allah, lalle hanya ɗaya ce da za a bi ya kasance a baki mai ainihin fitar ɗan Afirka zuwa ƙasashen Turai. Ainihin arzikin da Allah hore mana Afirka ya kasance shugabanninmu ba su san zuci ba su san kansu ba. Wannan dukiyar da Allah hore mana a gina mana ƙasashenmu na Afirka ita kaɗai ce hanya wadda za a bi ya kasance ɗan uwanmu matasa da fita Afirka. Amma ba haka aka yi ba, to gaskiya ba za su daina ba.
To mun gode ƙwarai da gaske Malam Ibrahim. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Alhaji Musa.
Baba Yakubu Bakeri, barka da yammaci.
Yawa.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya. To in ba ma dan shi a ce ma wai ka dan Afirka ba ya za a yi wai ka tare naira zunzurutun kuɗi naira 200,250 400 abin da ka taɓa rauni hanya domin ka shiga Turai. Yau an kana da ma 200 ba sai ka za ka yi kasuwanci Allah ya mata albarka a ƙasarka ba, da ya kamata gaskiya dai mu mutane mu tsaya mu kan mu kiyaban laili. Wannan magana fita ƙasashen Turai din nan wallahi ba daidai ba ne, ya kamata mu kiyaye.
Ka
kafi ƴanci kafi mutunta kanka. Tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
Yawa mu ma mun gode. Bari mu je jihar Adamawa. Mu dauki kira ta ƙarshe.
Na'am.
Wane ne daga Adama?
Garba dan Union da Zalare a Mobino jihar Adamawa.
To Malam Garba dan Union, duniya na sarinka.
Shawara na da gwamnati shine ta yi nazari ta yi abin da ya dace saboda jama'a bayin Allah su daina fita waje.
Fakat mun gode ƙwarai da gaske Malam Garba dan Union. Kuma mun gode ƙwarai da gaske. To ina ji iya abinda zamu iya dauka kenan a yau, sai kuma gobe. Mun gode ma waɗanda suka kira mu duka. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadunmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai share fage da labarin Tiger Woods, sanannen dan kwallon golf din na duniya na nan Amurka, wanda jiya ya sake dawowa a matsayinsa na zakara bayan da ya sake lashe gasar Masters da aka yi, wanda kuma ita ce karo na biyar da yake cin wannan wasa a August National a nan Amurka. Tiger Woods shekaru 43 ya ce wannan abu yana ɗaya daga cikin manyan muhimman abubuwan da yake jin ya a rayuwarsa. Shi dai Tiger Woods wanda ya ci irin wannan nasarori kamar guda 15 ya ce idan ya tuna abin da ya same shi kwanan baya ko kuma watannin baya lokacin da ya ji ciwo a bayansa har bai iya tafiya, sai ya ga cewa wannan ba ƙaramin nasara ba ce. Wannan da ita ce nasara ta farko da Tiger Woods ya ci tun shekarar 2008 lokacin da ya ci gasar US Open. Wannan nasarar da Tiger Woods ya samu a jiya za ta sa ya zo wato gasa ɗaya kawai ta rage tsakanin shi da shahararren ɗan kwallon golf ɗin nan Jack Nicklaus, wanda ya ci wannan wasa ta Masters sau 6, yanda shi Tiger Woods kuma ya ci ta guda sau 5. Za ta yi yiwuwa ƙasar Kamaru za ta iya ɗaukar ɗawainiyar manyan gasunan wasannin ƙwallon ƙafa guda biyu tsakanin shekarar 2020 zuwa da 2021. Wannan ya biyo bayan alamun da aka samu daga hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka cewa Kamaru za ta yi mai gurbin Ethiopia a matsayin wacce za ta ɗauki gasar cin zakarin Afirka na shekarar 2020. Ethiopia da ya ce da ya kamata ta yi wannan wasa amma ta janye saboda kamar yadda shugaban hukumar ƙwallon ƙasar wato Isaias Jire ya faɗa ba za su iya ɗaukar ɗawainiyar wasan ba. Shi ne sai aka baiwa ita kamar ɗin kuma shi kansa shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka Ahmad Ahmad shi ne ya tabbatar da hakan a filin da ya yi da manema labarai. A shekarar da ta gabata ne aka kwacewa ita kamaru wato damar da aka bata na ta ɗauki ɗawainiyar gasar cin kofin Afirka na Nations Cup na shekarar da muke ciki saboda rashin shirin da bata yi ba. A madadin haka aka bata ta shekarar 2021 inda ta maye gurbin ƙasar Cote d'Ivoire wacce yanzu ita aka bata ta 2023. Manajan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Jurgen Klopp ya ce ba ga shakka Mohamed Salah wato abin a zuwa gani ne abin kallo ne shi a matsayinsa na dan wasa bayan da ya taimake su suka ci Chelsea da ci biyu da babu a wasan da suka yi jiya abin da ya taimake ta Liverpool ta ƙara cirawa da kuma samun kusantar cin cikin shi kofin Premier League din. Sannan kuma cin da Manchester City ta yi wa Crystal Palace da ci 3-1 duk abubuwa ne da suke taimakawa ita kungiyar Liverpool. Ganin cewa tana kusantar wannan rana da za ta ci watakila wannan kofi da ta share shekaru 29 tana neman ta ci shi. Bari mu karkare da kalaman da kocin Najeriya Gnat Roy ya na cewa yana tsoron sababbin kasashen da suke shigowa gasar nan ta cin kofin kalubalen ka na nahiyar Afirka wato Nations Cup na shekarar nan da muke ciki. Musamman yana magana biyu cikin kasashe uku da aka haɗa Najeriya da su wato Guinea da Madagascar da Burundi. Ita Madagascar da Burundi su ne suke shigowa cikin wannan gasa a karon na farko. Abinda shi wannan kocin na Najeriya ya ce yana shawar ganin sababbin kasashe sun shigo domin sukan shigo da sababbin kuzari. Ya ce ya san wasu daga cikin kasashen nan musamman ita Madagascar da yake matarsa daga can ta fito. Roy ya ce yana jin zai yi wasu wasannin sada zumunci guda biyu domin ya shirya gasar cin kofin kalubalen kadin zai yi wasannin ne da Senegal da Ghana kafin a je gasar cin kofin na Nations Cup. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai ranar Litinin mai zuwa Allah kanmu ku huta lafiya.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo labarai a takaice.
To a takaice wata mummunar gobara ta tashi a babbar shahararriyar majami'an nan ta birnin Paris Notre Dame Cathedral wadda ta yi barna sosai. Hotunan bidiyo da ake watsa ta kafin yaɗa labarai sun nuna yadda majami'a da ke ci gaba da konewa tun daga daren jiya zuwa safe yau Litinin nan inda ake ganin wuta na ta ci daga saman rufin ginin. Mai magana da yawun majami'ar Andre Finat ya faɗa wa kamfanin labaran Faransa cewa baki ɗaya katakwayen da aka yi amfani da su a ginin sun kama da wuta kuma da alama baki ɗin sun ƙone. Hukumomin ƙasar kamar sun tsare waɗansu 'yan Najeriya guda 30 da suka ƙetare kan iyakar a ranar Asabar bisa tunanin suna da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram. 'Yan sandan sun ce gungun mutanen waɗanda galibi mata ne da ƙananan yara ba su nemi izinin ƙetare kan iyakar ba, ba su kuma da takardun shaidar cewa yayin da suka kasa amsa tambayoyi da aka yi musu. Jami'an tsaron ƙasar Kamaru sun ce sun hango motar safa da ke ɗauke da mutanen ne da aka tsare a yayin da suke ƙetare kan iyakar da gumburin Gala inda ƙungiyar Boko Haram take da ƙarfi a lokutan baya. 'Yar majalisar wakilin Amurka Ilhan Umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta a 'yan kwanakin nan tun lokacin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kafe wani hoton bidiyonta tana wasu kalamai kan harin ta'addanci da aka kai Amurka ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001. A wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Lahadi, Umar ta ce yawancin barazanar da take fuskanta ana alakanta su ne da bidiyon da Trump ya kafe. Haka kuma ta bayyana cewa yawan tashin hankalin da ake samu da kuma kyama daga masu ra'ayin mazan jiya Amurka da sauran duniya, tana cewa ba za mu ci gaba da watsi da cewa Trump ne ke ingiza irin wannan abubuwa ba.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na dare. Sai gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai irin hotonni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Safiyul Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da injiniyan mu ta wannan dare wato Nashwan Kali. Baba ya kuma ƙeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ya ba mu alkhairin nan nasa, amin suma amin. Mu kwana lafiya, assalamu alaikum.